deuxième mandat à la FRISP.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci 16:21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Benin Yamai. Shirin da cikin sa za a ji cewa a yau 3 ga watan Agust jamhuriyar Niger na bikin cikin shekaru 61 da samun yancin kanta a hannun Turawan mulkin mallaka na kasar Faransa. A tarayyar Najeriya kuma rundunar mayakan ruwan kasar ce ta fara wani atisaye mai suna Operation Banikerere a kudu maso kudancin kasar. Idan mun sake komawa jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa shugaban kasar Muhammed Bazoum ya samu ganawa da al'ummar garin Dan Kano da ke a gundumar gidan Rumji a yankin Maradi wanda ke fama da tashe-tashen hankula daga wajen 'yan bindiga. Idan kuma mun sake komawa tarayyar Najeriya za a ji koke-koken manoman jihar Adamawa game da tsadar kayayyakin noma. Akwai shirin 'yan kasa da hukuma da kuma shirin jaridun Niger. To amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta sanar jiya Litinin cewa za ta fadada sharadin cika ka'idar cancantar tsugunar da wasu 'yan Afghanistan a matsayin 'yan gudun hijira waɗanda mai yiwuwa su fuskanci ramuwar gayya daga Taliban saboda bayar da haɗin kai da suka yi ga hukumomin Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce dubban 'yan Afghanistan da dangoginsu na kusa waɗanda suka yi aiki ma gwamnatin Amurka ko wani shiri da Amurka ta ɗauki nauyinsa ko sojojin NATO ko wata kafar labarai mai headquarter Amurka ko wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu a yanzu duk sun cancanci a sake tsunar da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gaya ma manema labarai jiya Litinin cewa Amurka na da abin da ya kira alhaki na musamman na kare irin waɗannan mutanen. Sun taimaka mana, za mu taimaka musu, in ji shi. Ya ce 'yan Afghanistan da suka yi aiki da Amurka ko wasu abokan hulɗar Amurka na ƙasa da ƙasa tun daga shekara ta 2001 a ta bakinsa suna fuskantar matuƙar fargaba bita da ƙulli ko ramuwar gayya waɗanda da alamar za su ƙara tsanani yayin da sojojin gamayya ke janyewa daga ƙasar. A halin da ake ciki kuma 'yan gudun hijirar Afghanistan sai ƙara kwarara suke yi cikin ƙasar Turkiyya kulle yaumin bayan sun buga tafiya mai cike da wahala sun ƙetare ƙasar Iran. A hakan ma su a wajensu ba su ma kammala tafiyarsu ba, so suke su isa ƙasashen Turai waɗanda a wurinsu tudun na tsira kenan. To amma kuma waɗannan ƙasashen ba su da niyyar karɓarsu, hasali ma suna kan shirin ɓullo da wata hanyar hana su isa can. 'Yan Afghanistan kimanin 2000 ke shiga Turkiyya duk rana, kuma ƙwararru kan harkar ƙaurar jama'a na kyautata zaton adadin zai ƙaru yayin da Taliban ke ƙara kama yankunan ƙasar ta Afghanistan. Sakamakon wani sabon bincike na nuna cewa yawan iskar shaƙa ta oxygen da duniyarmu ke samarwa ya ƙaru saboda rage saurin juyawa da duniyar ke yi sannu a hankali wanda ya tsawaita lokacin wuni, wanda don haka wasu nau'ukan tsiro ke fitar da iskar shaƙa ta oxygen fiye da da a matsayin dagwalon harkokin gina jikinsu. Sakamakon binciken wanda aka wallafa a wata mujallar kimiyya mai suna Nature Geoscience na nuna cewa kimanin shekaru 2 da kusan rabi da suka gabata iskar shaƙa ta oxygen da ke duniyarmu kaɗan ce da ƙyarma za a iya aunawa. Saboda haka babu ma yadda wata dabba ko tsiro irin waɗanda muka san su yanzu ka rayu. Akasarin halittu na doron ƙasa a lokacin wasu mutsumutsun abubuwa ne ko microbes a turance, cikinsu har da wani tsiro mai launin shuɗi da kore wanda ake kira cyanobacteria wanda kan shaƙi iskar carbon dioxide ya kuma saki iskar oxygen a farkon lokacin da tsire-tsire suka fara amfani da hasken rana wajen sarrafa abincinsu. Majalisar Dattawan Amurka jiya Litinin ta ci gaba da duba yiwuwar amincewa da ware dalar Amurka kusan trillion ɗaya daga mayyar 'yan jam'iyyun da makarar da Republican suka gabatar na gine-gine da gyare-gyaren hanyoyi da sauran madafun harkokin ci gaba, inda shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa Chuck Schumer ya yi alkawarin aiki tare da 'yan jam'iyyar adawa ta Republican don a samu ƙuri'un da ake buƙata musamman kan batun wasu takamaiman ayyukan gine-gine a faɗin ƙasar. mu fara da kada ƙuri'a kan batun kuskurima ga ƙudurin abinda Shuma ya faɗa ma majalisar dattawar yayin da ta fara zama a wannan satin kenan yace ana iya kada ƙuri'a ta ƙarshe a majalisar a tabakin sa cikin ƴan kwanaki to amma ya sha alwashin barin majalisar a buɗe har sai an kammala cimma matsaya kan ƙudurin kafin lokacin hutun shekara-shekara na majalisar na watan Agusta Za mu ci gaba da zama a majalisar har tsawon lokacin da za mu kammala cimma matsaya a cewar Shuma. Tanajin ƙudurin wanda na ɗaya daga cikin ƙudurorin da shugaba Joe Biden ya fi baiwa fifiko cikin jerin ƙudurorin da ke buƙatar amincewar majalisa zai samar da biliyoyin daloli don gyare-gyaren hanyoyi da gadojin ƙasar da suka lalace. Ya samar da layukan intanet na zamani a faɗin ƙasar. Ya faɗaɗa ɓangaren jiragen ƙasa da sauran harkokin zirga-zirga ya kuma maye bututun famfon ruwa da aka yi da dalma. Hukumomi a jihar Unity ta ƙasar Sudan sun ce mutane aƙalla 7 sun mutu bayan da gidaje da dama suka nitse sanadiyar wata ambaliyar ruwa. A ƙaramar hukumar Mayandit a ƴan kwanakin nan, ambaliyar ta kuma raba iyalai wajen 400 da muhallansu a cewar jami'ai.
Kuma da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Niger wacce a yau talata 3 ga watan August take bikin cikon shekaru 61 da samun yancin kanta a hannun turawan mulkin mallaka na kasar Faransa ya dai kasance al'ada a dai irin wannan ranar hukumomin kasar ta Niger na gudanar da bikin da shan itace domin yaki da kwararowar hamada inda bana aka zabi yankin da magaram domin gudanar da wannan bikin na dashan itace kuma shugaban kasar Mohamed Bazoum ne zai jagoranci bikin nan da dan lokaci kalilan to game da batun na zagon ranar da Niger din ta samu yancin kanta wakilin murya Amurka da magaramta marabari ta tattaro muna ra'ayoyin wasu ƴan kasar ga kuma abin da suke cewa
Ismailu Hami Muhammad Rabiu wanda aka yi sani da suna Marabu wannan yancin kan mu a kulliyomu abinda muke cewa wato nominal ne wato a saman takarda ne in ka duba fadin kasar Niger dukkan manyan kamfanonuwa na kasar horan shi ne
Abdulaziz Mammani Isaka to shekara 61 da Niger ta samu yancin kanta lalle ana iya ta akwai an samu yanci amma da sauran aiki da sauran na akaba duk da cewa an samu sauyi da yawa ta fannoni da yawa ai a da in aka dauka mulkin mallaka ne yake yi kuma yanzu ya zama na da aka samu yancin kan sai kowa yake nashi sha'ani amma duk da haka nan da sauraron rana aka ba
lare ma duk da muka samu yancin kai mun ji dadi amma da lokacin da ne yanzu ba guda bane da kamar mulkin mallaka ne yanzu kuma demokrasi ce an bai kowa yancin ya hudu ra'ayin shi a an ci gaba mana demokrasi wa aka ce da baki na tsoron ki magana ba ki ce wani abin ya ki shiga uku to yanzu ko yake hudu abin da kike so
Ahmad Rufai Abubakar titin bugaje alhamdulillah an ce an samu yancin kai amma da sauran rana aka ba har yanzu dai muna cikin mulkin mallaka ta horan shi inda mun samu yancin kai kwata-kwata mun samu yancin kai wallahi yanzu kasar nan tamu da ta yi haka ci gaba amma yanzu haka muna tahiya ana ja mana linzami ne shi yasa har yanzu kasar mu nan ta ki warwarewa shekara 61 ba wata 61 bane ba
to yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda rundunar mayakan ruwan kasar ta fara wani atisaye mai suna operation bani kerere a kudu maso kudancin kasar domin kara samar da tsaro a ruwan kasar daga Abuja ga rahoton Hassan Maini Kaina
rundunar sojojin ruwan Najeriya daga lokaci zuwa lokaci na gudanar da atisaye irin nato na tsakuwa don kara inganta tsaro a ruwan kasar a wannan karo rundunar mayakan ruwan Najeriya ta gudanar da wani gaggarumin atisaye mai take exercise Benike Kere Navy Commodore Suleiman Dahun shine kakakin headquarter rundunar mayakan ruwan Najeriya ga kuma karin bayanin da ya min
dalilin wannan atisaye shine karfafa sha'anin tsaro a ruwan Najeriya kuma rundunoni ne guda biyu Eastern Naval Command da Central Naval Command su suka haɗin gwiwa saboda su aiwatar da wannan atisaye din
kaman kwanaki nawa kai ana wannan atisaye
kwanaki kai ana wannan atisaye din kuma an yi amfani da jirage manyan jirage guda tara da kuma akwai jirgi mai sukan angulu guda daya
duba da jerin atisaye da sojojin ruwan Najeriya ke yi daga lokaci zuwa lokaci kuwa ya cewar kwalliya na biyan kudin sabulu
kwalliya da gaske saboda yanzu an samu ci gaba a al'amarin tsaro a ruwan Najeriya. In ka tuna 2016 an samu wajen shi fashin teku din nan, an samu wajen fashin teku wajen guda 70, kuma yau a watan nan an samu kasa da 2, kaga an samu ci gaba. Aiko in kai comparing daga 2016 zuwa yau, kwarai da gaske an samu ci gaba.
To a ƙarshe, wani sako kamar headquarter rundunar sojin ruwan Najeriya za ta aike ma musamman masu aikata laifi a cikin ruwa da kuma masu fashi a cikin teku?
Shi babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Auwal Zubairu Gambo, yana jaddada ƙudurinsa na tabbatar da cewa an magance matsalolin tsaro a ruwan Najeriya. Kuma in ka tuna kwanakin baya, sati biyu da suka wuce, ai akwai wanda suke wannan ta'addancin a cikin ruwan mu da aka garke su shekara 12 a gidan yari. To duk wanda yake wannan ta'addancin ya shafa ma gemun sa ruwa.
Navy Komodo Suleiman Dahun, kakakin headquarter mayakan ruwan Najeriya, kwararre kan sha'anin tsaro a ruwa, Comrade Abubakar Abdulsalam da ke sa ido akan wannan atisaye, ya ce lalle kam hakan na da fa'ida.
Kasancewar wannan aisa wanda sojin ruwan Najeriya sun kaddama abu ne wanda duk wani abu wanda shafi tsaro idan aka dauki mataki akan sa yana da kyau, kuma akwai abu da Bature yake cewa proactive measures. Laifi ma wanda ba a aikata shi ba ana daukan mataki akan sa domin saboda jiran kota kwana ko kuma za a aikata shi. Saboda haka idan muka yi la'akari da wayansu laifukan da suke faruwa kasan nan, sakaci ne da aka samu a baya wanda gwamnati da suke shigewa ba su dauki mataki akan ma laifin da ba a aikata ba ake samun su. To amma nan lallai idan aka ci gaba da daukan mataki akan laifuka da suke faruwa da ma wanda bai faru ba, to wannan zai haifar da dami ido kuma shine zai kawo kasa ingantacce.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin karin tasiri da wannan atisaye zai yi domin kara inganta tsaro a ruwan kasar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu muna kan abin da ya shafi tsaro amma a wannan karon a jamhuriyar Nijar, inda a farkon wannan makon shugaban kasar Muhammadu Bazoum ya kai ziyara a garin Dan Kano da ke gundumar gidan Rumshi a yankin Maradi, wanda ke fama da tashe-tashen hankula da suka hada da hararen 'yan bindiga da satar mutane domin neman kuɗin fansa da satar dabbobi da dai sauransu. A cikin jawabin da ya yi wa al'ummar garin na Dan Kano, shugaban kasar ta Nijar Muhammadu Bazoum ya ce gwamnati za ta kara jibge jami'an tsaro a wannan garin da ma kewayensa.
Mun san halin matsuwa da kuke ciki dalilin wannan al'amarin, mun san irin matsalolin da suka haddasa. Saboda tazu magajin garin Tsibiri da ya yi magana madadinku ya nuna mamu irin banna da aka ma wannan yanki, irin mutane da aka kashe yau shekara uku da wayannan ɗan ta'adda da wayannan barayi suka fara aika-aikata su. Kwanakin baya can da muka samu labarin cewa yanayin ya sake lalacewa, na ba da umarni na a ƙara yawan soji. An kawo su kun gani, kuma abun ya kawo muku sauƙi. Amma jiya da na yi taro da wakilan soji da manyan soji da gubernar, mutanen da suka kula da tsaro, na fahimci cewa har yanzu ana buƙatar soji.
To za mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda manoman jihar Adamawa suka koka game da tsadar kayayyakin noma daidai wannan lokaci na damina. Manoman sun kuma yi kira ga hukumomin jihar domin kawo musu agaji, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Adamawa.
Yayin da damina ke kankama a Najeriya, manoma a jihar Adamawa kuwa korafi suka yi sakamakon tsadan kayan noma da ya addabi rayuwarsu. Wasu daga cikin manoma a jihar Adamawa sun koka kwarai sakamakon irin tsada da kayan noma ke ciki a jihar Adamawa, yayin da suka nuna cewar harkar noma na fuskantar barazana da kuma adab da rugujewa a jihar. Muhammad Bafetal yana ɗaya daga cikin manoma da suka yi wannan korafi wa muryar Amurka akan cewa yanayin noma yana dab da rincabewa.
Da abun da muka sani war haka damuna ana ba mu taki, amma yanzu takin ma talaka bai isa ya samu taki ba. Yanzu taki ya dawo abu ne kamar yanda ka san zuma da ker. In kai kokari kai talaka ka je kai noman ka, gashi na gonan ka yana da bukatan taki, yana da bukatan magani, amma kai talaka kana neman abun da zaka ci, taki ma baka isa ka sa gonan ka ba, haka gonan wani lokaci zai lalace. Muna san buntaki naira 14,500, magani da muke sayan sa da ba wuce mu sayi shi 1,000 ba, muna sayan magani yanzu 2,000 muke sayan magani, maganin noma.
Haka nan kuwa Yohana Diko shi ma manomi ne da ya goyi bayan wannan korafi, ya koyi kira ga mahukunta da cewar su ji tsoron Allah.
Don ba mu taba ci karau da irin sadan taki da kuma karancin sa da sadan sama, gonda ma akwai sa akwai ana sada, amma babu maka ne shi ma kwata kwata, babu ba za ka same shi ba. Kuma talakawa yanzu a haka a wannan karo ba su da wani abun za su iya su ce za su sayar su sayi magani. Akwai rashin adalci a wajen manyan mu waɗanda suke aiki a wannan fani ta wurin taki da magani.
Shi kuwa Alhaji Abdulrahman Babboy mai bayo gwamnati shawara ne a jihar Adamawa, ya ko tabbatar da cewa gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintiri yana iya kokarin sa domin ya ga ya taimakawa al'umma ciki da ma wajen jihar. Sa'annan kuwa korafi da manoman suka yi sun yi shi bisa ka'ida, amma halin da kasar ta shiga shi ya janyo wannan tsadar kayan nomar, a cewar Alhaji Abdulrahman Babboy.
Korafi da manoma suke yi gaskiyan su ne, domin a wannan lokaci ya riga ya san inda kasan ta, amma ina da kyakkyawan fahimta akan cewa mai girma gwamnan zai ci gaba da bada gudunmawa da kuma kokarin sa don ganin cewa manoma sun samu sauƙin waɗannan ababe da ake, ko da yake abubuwa da ya shafi noma abubuwa ne da yake da gwamnatin tarayya kuma na jiha. Mu a jihar Adamawa, kamar yadda muka riga muka faɗa, ɗaya daga cikin abubuwan da shi mai girma gwamna yake yi shine abin da yake kulawa da maganan noma da kuma abubuwan da suke bukata a noma.
Manoman dai sun koka domin a kawo musu agaji sakamakon harkar noma na dab da durƙushewa a jihar ta Adamawan. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To karfa shafa, muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan Ocean Murya Amurka dake Benin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Kwadai ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shake cikin ka da zalunci.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ka ga makahi, ana koyar da su kujeri, sannan muna koyar da su futumat, wannan wanda aka tsaga kofa, sannan muna koyar da carpet.
Ai koyon sana'a da na tunanin da wuri-wuri za a sallame mu domin mu taimaki dogaro da kanmu. An ja wani lokaci har yanzu ba a kira mu ba.
Bala gaskiya mu kan mu abin da mawa na gare mu.
Dai an ba su wannan ilimi din, kuma ina tabbatar maka wasu suna nan sun fara sana'o'in su.
Babu shakka suna da haƙƙi akan mu, suna da haƙƙi akan hukuma.
Master Rayo shirin na jihar Sokoto ne, inda zai mai da hankali akan makomar cibiyar koyar da sana'o'i ga mutane masu bukata ta musamman a jihar, wadda ta kama ta farkin durƙushewa har ma waɗanda ke cin gajiyar ta suke kokawa. A dakace mu
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumakanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai ka ga an more ƴanci. Wallahi idan ba san yuna da kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, yayaya ko neman magana sai an so juna an daina.
Madalla Basare cin kimanin shekaru 30 da suka gabata ne gwamnatin jihar Sokoto ta kafa cibiyar koyar da sana'a ko sana'o'i ga mutane masu bukata ta musamman a yankin Kalambaina na wajen garin Sokoto birnin Shehu. Babban burin mahukunta a wancan lokaci shine ba da dama ga waɗannan mutane su ma su zama masu dogaro da kansu, lamarin da zai taimaka gaya wajen dakile aƙidar barace-barace da nakasa su kan yi. Kuma iya cewa kulliya ta kama ta farkin biyan kuɗin sabulu, la'akari da ɗimbin mutanen da suka ci gajiyar ayyukan wannan cibiya. Yanzu haka dai kimanin shekaru 6 kenan da sauya matsugunni ga wannan cibiya daga Kalambaina zuwa cibiyar koyar da matasa sana'o'i ta Sokoto. Malam Abubakar Kofar Marke wani makaho ne da ke cikin rukunin farko na ɗaliban wannan cibiya, wanda kuma guda ne cikin malamanta a yanzu.
Sadda muna Kalambaina abinda aka doka dalibi mutum 40 su amaka su din doka su wani lokaci da biyu wani lokaci da biyu wani lokaci da uku idan anka same su haka muka doka su kuma sannan police da muka musu in anka cika shekara biyu za a sallame su to kuma ko da haka nan za mu koma biya ga local government muna binciken abin da tabwa waɗannan ɗaliban da anka korasuwa to haka muke to ga hawan alu sai kamun disable mai zan shara akan mutanenmu masu lalura to ga wani lokaci sai ce abin da yake bukata shekara wata 6 mu hakura mai wata 6 fa wani hadin ya dan yi wani abu ne ko bai iya ba yace a shi dai haka yake bukata yace 80 ya kamata a koyar to ga wani lokaci mutum 80 aka doka aishinta dai an yi sallama guda mutum 80 din amma da anka doki 80 ba a sallama ba har ya zamto abu ya lalace makarantar tawaje
amma kamar waɗannan irin abubuwa na kuke horar da su
kaga makahi ana koyar da su kujeri sannan muna koyar da su putumat wannan wanda aka tsara ga kofa sannan muna koyar da carpet muna yin kwanduna sannan muna yin gado na jarirai da wani abin ga wanda ake ce makwagiri
wani babban kalubale shine yadda a yanzu gwamnati ke brisda na kasassun da suka koyi sana'o'i daban-daban a wannan cibiya la'akari da cewa rukunin dalibai biyu ne kawai aka yaye cikin shekaru 6 da suka shude duk da cewa akan dauki rukunin dalibai sau biyu a kowace shekara
sunana Abu Muhammad Esfara Giragi na koyi sana'ar walda da na tunanin da wuri-wuri za a sallame mu domin mu taimu yi dogaro da kanmu mu yi ci gaba da sana'a Allah ya taimake mu zama an ci mutum za a kira mu an ja wani lokaci har yanzu ba a kira mu ba to kaga duk abin da mutum ya riga ya samu rayuwa ta yadda zai yi tun da bai da abin da zai yi kaga ai wannan tsare-tsaren da ya duk ya wurga je ku ba haka ba ina jan hankalin gwamnati da commissioner da duk wani wanda adda ƙarfi cikin wanga tsarin namu na cewa yin sallaman da wuri-wuri shi zai sa wasu waɗanda sun kaga mun gama mun zan wani abu su yi ƙoƙarin su yi kawo kansu na su yi su masu zan wani abu to kaga ko mu da an ta doka har yanzu ba a sallame mu ba to kaga taya wani zai zuwa shi tunanin shi ma zai zo shi kawo kai ne a sallame shi din banda shi dogaro da kai ne
Malam Alhassan Abdullahi wani gurgu da ya ci gajiyar wannan cibiya na cewa
gaskiya alfanun da ta samu shina da yawa na farko dai zan baka misali da ni kaina na zauna a cikin wannan makarantar gashi Allah ya kani wajen ni ma kaina ina karantar da wasu sannan bara gaskiya mu kamu abin damuwa na gare mu wanda duk wanda ya san abin da zai yi yana da sana'a da yi to bara gaskiya ba sana'a bace wanda ka ci shi da daga cikin alfanu yin wannan sana'a ka koye ta kuma ka zamna ka ci gaba da aiwatar da ita mutane da ku kuma da gwamnati suna kula da sayan abin ka sannan kenan nika so yiwa gwamnati abubuwan da muke ta yi ya kamata gwamnati ta shigo ciki zamanto tana sai tana ƙara mana ƙwarin gwiwar yin abin
nan gaba a cikin shirin za mu je abin da gwamnati ke faɗi a dakace mu
abin da mutum ne yan dace hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da fari da baki ne yi ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi-kodi na sassamu
madalla masuware Professor Aisha Madawaki Isa ita ce kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Sokoto kuma ta yi ƙarin haske dangane da wannan lamari
to ka san yawanci duniya kowa ya san al'amarin da ake ciki na karancin kuɗi beti na uku su ne ba a riga aka yaye su ba tukuna kuma in sha Allahu muna da wannan niyyar ganin cewa mun yaye su in waje ne babban abin da mutum ya kafa gaba da shi shine ya ga ma ya samu sana'a ya bare ga wata sana'a wadda zai yi to babban abu mutun ya samu ilimi in ka samu ilimi an yi maka duk abin da aka yi maka amma yanzu ne ka san mu mun riga mun saba idan aka koyar da sana'a za a ba mutun dan tallafi da zai fara yi ya dogara da kanshi to alhamdulillah yanzu dai an ba su wannan ilimi din kuma ina tabbatar maka wasu su suna nan sun fara sana'o'in su kamar masu dinki kaga ai kawo musu dinki za a yi su wasu ma kanin su zo nan suna da kekunan dinkunan su dan haka wasu nan suna amfani da daidai ilimin da sun ka samu an ka ba su amma insha Allah da zaran mun samu sarari su ma za a kira su a ba su tallafin da an ka saba ba ƴan uwansu
sai dai duk da haka masu kula da lamura na nana ta buƙatar kare haƙƙin masu buƙata ta musamman a Najeriya kamar yadda Professor Balla Bada na Jami'ar Usman Dan Fodio ta Sokoto ke faɗi
kamar kowane dan ƙasa haka suke da haƙƙi kuma shekaru da yawa da sun kauce mun sa irin waɗannan abubuwa ana koya mu ana ɗauka ƙwararru suna koya mu sana'o'i daban-daban kuma hukuma ma tana sayen sana'o'i daga gare su sannan kuma tana ba su tallafi amma a haƙiƙani da yawa wurin koyon sana'o'in yau sun mutu ba ma magana akai a ba su tallafi ko a koya musu ba tamkar su ba su da haƙƙi da hukuma idan muna son zama lafiya a kan wajibi ne irin waɗannan wurare a mayar da su ba shi yasa abubuwa a suka rikice mu da yawa a cikin ƙasar haƙƙoƙi irin wanda ya kamata a ba kowane irin mutum wanda ke da shi da mace da tsoho da yaro da waɗanda ke da lura ta musamman waɗannan abubuwa dubban su an kai a da da ana kula da su ai ka ga muna da zaman lafiya kuma akwai aminci tsakanin mutum da mutum waɗannan abubuwa shine ya kamata a ce an mayar da su
Professor Bello Bada kenan na Jami'ar Usman Dan Fodio ta Sokoto kuma da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu
ilimi babban abu ne gumi shi zai kankan ya mutuncin mu a ƙasa shine akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu
yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kuli daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadansunta za su yi sha'awa su
ziyarce to madalla yanzu kuma ga su nemi mun da barma dauke da sharhin jaridun Nishara
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta ruwaito cewa madakalar dubban miliyan sefar da ake zargin wani jami'in fadar shugaban kasa da handamewa a tsakanin shekarar 2017 da 2020 na kokarin girgiza gwamnati mai ci a yau saboda yadda aka fara bayyana sunayen wasu makarraban gwamnatin tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu a sahun waɗanda ake zargi da hannu a wannan tabargaza jaridar ta ce wata majiya ta sanar da ita cewa lokacin da ya gurfana a gaban alkali mai bincike jagoran waɗanda suka yi wannan almundahana da ake kira Ibrahim Ahmadu wato Ibu Karage ya ambato sunan Prime Minister Uhumudu Muhammadu da matar tsohon shugaban ƙasa Malika Isu da mataimakin sakataren fadar shugaban ƙasa Shalutan Muhammad da ministar ma'adanai Hadiza Oshe daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen handame waɗannan biliyoyin sefa da aka ciro daga asusun betulmanin ƙasa ta ƙarauniyar hanya jaridar Lankitar ta ce ministan kuɗin ƙasa Ahmed Jidud da magatakardansa Abdurrafa Mamalawali sun gurfana a gaban jami'an hukumar 'yan sandan farin kaya a ci gaba da binciken waɗanda ake zargi da hannu a wannan badakala ta miliyan 800,000 na sefa sai dai dukkansu sun musanta cewa da gaman bakinsu aka tafka wannan barna jaridar ta ce a ƙoƙarinsu na gano gaskiyar abubuwan da suka faru masu bincike sun gudanar da gagarumin aikin tantance sa hannun da ke kan takardun da Ibu Karage ya amfani da su wajen fitar da waɗannan kuɗaɗe da ainihin salon saka hannun da ministan da magatakardansa ke amfani da su a takardun da suka taɓa sakawa hannu a can baya jaridar L'Actualité na cewa an samu canjin shugabanci a hukumar yaƙi da cin hanci ta Halisiya inda mai Musa Bashir ya maye gurbin Abdurrahman Gusman sabon shugaban wanda ba kowa ya san shi ba alƙalin shari'a ne da ake yi wa kyakkyawar shaida
saboda baya danne gaskiya akan aiki. Kuma mutanen tawa da keta da cintabaradan sun fi kowa sanin halayensa. Jaridar ta ce daga yanzu Mai Musa Bashir ne yake da alhakin farautar barayin da ke wasoso da dukiyar jama'ar Nishar, kuma a cewar waɗanda suka san shi zai iya baiwa mara ɗakunya a wannan lokaci da ake ganin alamu sabuwar gwamnati na ɗari-ɗari wajen farfaɗo da batun kuɗaɗen makaman da ake zargin sun salwanta a ma'aikatar tsaron ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.
Toma Dalla, da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.